Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau Laraba 1 ga watan Nuwamba 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Mutane akalla 8 ne suka mutu a jiya Talata bayan da wani mutum ya afka kansu da mota a birnin New York, yayin da wasu mutane 8 su ma suka mutu a wani hari na daban a Afghanistan. Sannan za ku ji cewa shugaban yan adawan Kenya Raila Odinga ya zayyana wasu matakai da za su dauka domin kalubalantar nasarar hukumar wato Uhuru Kenyatta. Za ku ji waɗannan dalilai ne.
To Allah ya kyauta, kan labaran kenan aka ji. To bayan labaran duniya, za a cewa wani hari da aka kai da mota a birnin New York ya yi sanadiyar asarar rayuka.
Yanzu aka dai an ce mana mutum 8 ne suka rasa rayukansu. Mutum 8 yanzu aka. Wa'inda suka zikarta dai an ce ba su da iyaka.
A yau dokar hana kiwo a jihar Benue za ta fara aiki, ko me ya janyo kafa dokar?
Rahoton 2014 ya nuna cewa dukiyar da aka lalata a ƙananan hukumomi 10 na jihar Benue sun wuce naira biliyan 95.
Haka kuma za ku ji yadda matsalar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ke ci gaba da haɓaka a arewacin Najeriya. Sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda Sahabi Imam Aliyu zai gabatar, amma duk wannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Akalla mutane 8 ne suka mutu a jiya Talata, sannan wasu da dama suka jikkata bayan da wani mutum ya tuka wata babban mota da ya hayo ya bi ta kan mutane a wata hanya da aka kebe domin masu tuka kekuna a birnin New York dake nan Amurka. A cewar magajin garin birnin na New York, Bill de Blasio, yayin wani taron manema labarai bisa ga bayanan da suka samu, hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da fararen hulan da basu ji ba basu gani ba. Gwamnan New York Andrew Cuomo ya bayyana harin a matsayin wanda wani mutum guda ne ya kai shi, yana mai cewa babu wata alama da ta nuna cewa harin wani bangare ne na wani gagarumin hari da aka shirya kaiwa. Kwamishinan 'yan sandan birnin James O'Neill ya ce da misalin karfe 3:05 na yamma, wani mutum da ke tuka wata motar pickup da ya hayo ya kutsa kai cikin hanya da aka tanada wa masu tuka kekuna, ya bi ta kansu haɗe da masu tafiya a gefen titi. Motar ta pickup har ila yau ta bigi wata bus ɗin 'yan makaranta, inda wasu manyan mutane biyu da yara ƙanana biyu suka jikkata. Daga bisani ne kuma maharin ya fice daga cikin motar yana rike da bindigogi biyu, inda daga baya 'yan sanda suka rabe shi a ciki aka kuma tsare shi. A cewar Commissioner O'Neill, rahotanni sun ce an yi wa maharin tiyata, ana kuma sa ran zai rayu.
Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin ƙasashe a Kabul, babban birnin Afghanistan, inda ya kashe mutane 8 sannan ya raunata wasu da dama, a cewar wasu jami'an ma'aikatan lafiyar ƙasar. Tuni dai ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin wannan hari. Bam ɗin ya kaikaici wani yanki ne mai makekin shingen tsaro da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka, a daidai lokacin da ake tsaurara matakan tsaro a yankin sanadiyar har-haren da ake yawan kaiwa a 'yan makonnin nan. A farkon watan Oktoba, wani ɗan ƙunar baƙin wake ta da bam a cikin mota shaƙe da ababen fashewa a kusa da wata makarantar horar da dakarun Afghanistan a babban birnin Kabul, harin da ya sanadiyar mutuwar kurata 15 sannan ya raunata wasu da dama. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wannan hari. A kusan wannan lokacin ne kuma wani maharin ɗauke da bam ya kutsa kai cikin wani masallaci da ke makyar da musulmi 'yan Shi'a, ya kashe masu ibada 50 a birnin Kabul, harin da shi ma ƙungiyar ISIS ta ce ta kisa kai shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A wata sanarwa da ya fitar a karon farko tun bayan da aka ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Kenya da aka sake, shugaban adawa Raila Odinga ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na bogi. a wani jawabi da aka watsa ta kafar talabijin jawabin da aka dade ana jira Odinga ya ce za su dauki matakan kaurace harkokin kasuwanci da gudanar da tattaki da rufe wuraren jama'a da daukan duk sauran matakan da doka ta amince da su domin su nuna kin amincewar su da sakamakon zaben da yace mara ma'ana ne sai dai Maiduguri ina dawon bai ambaci batun zuwa kotu ba domin kalubalantar wannan sakamako duk da cewa akwai wasu yan takara takwas a jikin kuri'ar zaben Kenyatta ya samu kuri'u miliyan 7.5 ko kuma a kiske kashi 98 cikin 100 na kuri'un da aka hada zaben da aka yi ranar Alhamis din da ta gabata an yi shi ne a zagaye na biyu kotun kolin kasar da Kenya ce ta soke zaben farko wanda ya baiwa Kenyatta nasara bayan da ta ce hukumar zaben kasar ta IEBC bata bi kaidojin zabe ba da kuma tsarin kundin mulkin kasar wajen tattara kuri'un
an buƙaci ƴan ƙasar Siriya da ke burin komawa Raqqa bayan da aka kubutar da birnin daga hannun mayakan ƙungiyar ISIS da su dakata har sai baba ta gani gamayyar jami'an sojan ƙasa da ƙasa ta ce matsalar ita ce akwai dubban mabmai haɗin gida da tarkuna da suke baje a birnin inda tunwasun su suka fara salwantar da rayuka tunda mun fara samun rahotannin mutuwar fararen hula daga waɗanda suka yi kokarin komawa in ji komandan dakarun haɗin gwiwa na musamman Manjo General James Gerard a jiya Talata yayin wani jawabi da yayi da manema labarai a Bagadaza da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon kungiyoyin bada agaji sun kiyasin cewa sama da mutane 200,000 ne suka tsere daga birnin na Raqqa tun bayan da fafutukar kwato birnin ta zafafa
kwamitin kara yan jarida na ƙasa da ƙasa ya ce a jere a kuma karo na uku Somalia ita ce ƙasar da tafi yawan matsalar kashe yan jarida ba tare da an gano waɗanda suka yi kisan ba a jidigar da aka yi yayi na farko wato a karo na 10 wanda aka fitar a jiya Talata kwamitin ya ce sama da dozin biyu na yan jarida aka kashe cikin shekaru 10 da suka gabata a Somalia wacce ke fama da daddan yakin basasa Siriya wacce ta kwashi shekaru 6 ita ma tana fama da yakin basasa ta zo ta biyu a matsayin kasar da aka fi kashe yan jarida bayan da ta dauki matsayi na uku a kididdigar da aka yi a bara Iraki ta ce kasa ta uku da aka fi kai hari kan yan jarida inda kungiyar IS da sauran mayakan sa kai da ke samun goyon bayan gwamnati ke kai musu harahare rikicin siyasar da ake fama da shi a Sudan ta kudu inda aka kashe yan jarida 5 a wani harin kwantambona a shekarar 2015 ya kai kasar samun matsayi na 4 a kididdigar kasar Philippines kuma ita ce ta 5 inda jami'an gwamnati da masu aikata mugun laifuka sukan kade rigar su tafi ba tare da an hukunta su ba idan suka kashe yan jarida
labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC Madalla kamar yadda wasun ku suka ji a labaran duniya a jiya ne aka kai hari a mota a birnin New York inda har aka samu asarar rayuka kan haka ne ta tauna da Alhaji Lukman Abbas wani mazaunin birnin New York inda na fara tambayar sa halin da ake ciki yanzu haka a New York din
to Malam Sarfilu ai New York yanzu aka magana da nake da kanga New York fa ya jagule babu anyan mota inda zaka tafi akan ina wannan abin ya faru akan Western Highway wannan street din kuma ana ce mai Chambers Street a kusa da Freedom Towers daga birnin New York
to ya yanayin gurin yake guri ne da mutane suke zarga zarga ko kuma
akwai wuri ne wurin zarga zarga mutane a kowane lokaci wurin jama'a na wurin ka fahimci ko to saboda yawan jama'a ma kowane lokaci wurin cinkoso ne motoci balle gashi nan kuma wannan abin ya faru shi kare jagulewa ba da ma yanzu aka magana gana nake ma yanzu aka ina sai cikin mutane babu inda zan tafi ya ne wuri da yanzu aka wallahi ina neman hanyar da zan koma gida ne ma kawai in je ni zama na
to yanzu kamar mutane nawa ne aka ce sun rasu
eh yanzu aka dai an ce mana mutum takwas ne suka rasa rayukansu eh mutum takwas yanzu aka
a waɗanda suka jikkata fa
eh waɗanda suka jikkata dai an ce ba su da iyaka ka gane ko ba su da iyaka akwai wanda nasu ya serious akwai wanda kuma nasu da sauci ka fahimci ko
to yanzu wani matakan tsaro jami'ai suke ɗauka ganin cewa wannan abu ya faru
kan tsaro dai an dauki saboda gwamnatin New York yana wurin da mayon duka suna wurin da FBI da yan sandan ciki da yan sandan New York duka yanzu aka suna su yi wurin an kukule wannan bangaren ma ba anyan da mutum ma za ku ci ko da ta tafiya ne ba kai ka wuce balle da mota
ganin cewa daga faruwar wannan lamarin an kira shi a matsayin harin ta'addanci kuma idan ka tuna a kwanakin baya akwai wani hari da aka kai birnin Las Vegas shine mummunan mahari da mummunan hari aka taba kaiwa amma ba a kira shi harin ta'addanci ba
to wannan suna gwada cewa kaman shi ma'arin da ya sauka yana kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar to ina jin dalilin wannan yasa suka ce wannan harin ta'addanci
to madalla mun gode Alhaji Lukman Abbas kenan malam mun gode
magode ya mallaka tafsirin assalamu alaikum
to daga birnin New York kuma sai jihar Benue ta Najeriya inda a yau gwamnatin jihar ta kudur aniya aiwatar da dokar hana kiwo a filaye ga duk wanda ya saba dokar zai fuskanci hukuncin daure har na tsawon shekaru 5 ko kuma tarar naira miliyan 1 mai bayo gwamnatin jihar shawara kan hulɗa da manema labarai Mr. Tahab Agezu yayi wa Zainab Babaji karin bayani a wannan rahoton da ta aika mana
You have been familiar with massive killings and destructions arising from interface between farmers and herders.
Yace kina da masaniyar irin kashe-kashe da lalata dukiyoyi wanda ke aukuwa saboda arangama tsakanin manoma da makiyaya. A gaskiya ma rahoton 2014 ya nuna cewa dukiyar da aka lalata a kananan hukumomi 10 na jihar Benue sun wuce naira biliyan 95 wanda suka hada da makarantu, majami'u, gidaje da asibitai. Mr. Agezu yace matsalar takan taso ne yayin da dabbobi suka shiga gonar manomi. Yace a wasu lokacin bata gari ne ke satar dabbobi bisu gudu da su daga nan sai rikici ya tashi daga nan sai a farma mutanen da basu san hawa da sauka ba a karkashe su na tambaye shi ko wadanne matakai gwamnati ta sanya na tabbatar da ba ta waye wa kowa haƙƙin sa ba yace dokar ta ba kowa damar ya nemi izinin mallakar ƙasa da zai gudanar da kiwo kiwon dabbobi sana'a ce kamar yadda manoma ke mallakar filin noma da kansu ba wani wanda za a fifita shi Na kuma tambaye shi ko ya za a aiwatar da dokar.
They don't provide for livestock guards who will monitor the movement of cattle.
Yace dokar ta tanadi wani jami'i da zai lura da tafiyar dabbobi tare da haɗin gwiwan ƴan banga da hukumomin da ke tilasta bin doka don tabbatar da mutane sun yi biyayya da dokar. To sai dai kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah Cattle Breeders ta bakin sakatarenta na ƙasa Alhaji Baba Usman yace basu amince da dokar ba.
Ita wannan doka gaskiya Zainab tun daga lokacin da aka fara ta ba mai yarda da ita ba kuma har zuwa yanzu na tsoro shi muke da ita. Sai da ya wuce gwamnatin jihar Benue ya kira mu mun yi mitin da sarakunan sa na ƙasa da shugabannin kananan hukumomi mun zauna mun tattauna a lokacin da shugaban yake mana bayanin cewa dokar ba ta yi niyyar koran bukulata ne bane kuma bukulata ne dan ƙasar Benue har yanzu dan ƙasar Benue yake ba ta samu guri wanda za ta keɓe inda za su kiwo da dai sauransu ko ba masu cikin bin doka da oda ba ne amma doka har yanzu nan ba mu amince da ita ba kuma muna shakkar da Zainab wannan shi ne matsayin mu akan wannan doka.
Amma me yasa kuke shakkar dokar?
Lokacin da aka yi ta gwagwarmayar gane wannan dokar ba a gayyace mu mun shigo ciki ba tunda kusan dokar ya shafi al'ummar mu ne. Ba mu sai zama da ba mu samu wakilci na musamman wajen zana wannan doka ba. Saboda haka sai muke ganin ita wannan doka gaskiya ba za ta yi mana adalci ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji rahotanni na cewa yanzu haka a Najeriya matsalar sha da fitocin miyagun kwayoyi da matasa suke na ƙara haɓaka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana
halal misali a jinin Adama da Taraba har kungiyoyi irin waɗannan matasa ke kafawa kuma ba tare da kunya ko tsoro ba cikin masu tu'amari da kwayoyin hada ko mata kamar yadda ne tarar a wata madarasar ƴan jagaliya da ne shigan burtu
Zainab
to malama Zainab gashi na tarar da ke kamar dai yane ban fahimta ba wai ko daga bacci kika tashi ne
ba wani bacci san baba ina hutawa nani na hutawa nani baba bacci nake yi ba
zai gashi a wannan bangaren naga kamar kolabe wai ko kina aikin asibiti ne
ba ban aikin asibiti wannan kawai irin tutulin kudurus waye dinnan ne shi ne kawai yin sha'un huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
to amma yayin da kika sha wannan anya ba ta miki matsala
ba wani illa sam sai dai kawai yin jini kamar sarki ba wani illa sam
zi baby bari na tambaye ki wai ko me yasa kine afa ko daukar irin waɗannan da naga kina dan afa wannan ko me yasa ne
kawai don hutawar rayuwa na kuma yanzu yayin ake ya a zamanin mu nan shine kawai
kamar yadda ko bincike ma ke ƙara nunawa cikin wannan harka ta irma yako har da mamatan aure kamar da yadda Mr. Yakubu Kibo da ke ma zama komandan hukumar ta NDL a jihar Adamawa ya tabbatar
saka iske wasu yara ne ma ake aikawa su sai waɗannan abubuwa particularly matan gida to mun sha arrest din wasu sai an aiko su ne gashi
to sai dai ko ganin ma yadda wannan matsala ke kara ta'azzara yasa wasu kungiyoyin matasa yunkurowa domin faɗakar da al'umma game da illar da ke akwai Mr. Shehu Yohana kusa ne a majalisar matasan Najeriya ta NYSCN yace ma abin takeici ne ko abubuwan da ke faruwa a yanzu
za ka kafa abuci da farko ko jinnan har an jana gure ki chemist kusa da abuci saboda yana cinkin sa amma da ku makarantar suka tsaya da gaske yau nan nace ma ku sigari ba ka samu abuci ba kaga zama labari so irin wannan abu dole ne a tallafa daga makarantu kamar yadda ka faɗa nan daga gidaje daga hukumomi daga masarautu duka dole mu haɗa kai dun wannan magana illan kwayanan fa muna ganin shi kamar karami abu nan ina gani yanda nake ga wannan abun ba an saya ba komanda yana jina nan da shekara 10 wannan gundu zai fita out
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to kar a shafa baya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a shafa ya baya ko ba ta da kyan
to Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti kusan 17 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin laifin wane ne idan MPDP ne suke sarrafa gwamnatin Buhari abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau jama'a masu tsaro mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya shugaban hukumar custom ta Najeriya Kanal Hamidu Ali mai ritaya na hannun dama ne ga shugaba Muhammadu Buhari a jawabinsa na bude wani ofishin yan sahun gaba ga harkokin siyasa shugaba Buhari a Abuja cikin makon jiya Kanal Ali ya ce gwamnatin ta gaza cika alƙawuranta ne ga 'yan Najeriya domin kashi 50 cikin 100 na jami'an gwamnati watakila kuma masu fada a jiya gwamnatin MPDP ne. Abinda bamu sani ba ganin kusancinsa ga shugaba Buhari wannan kan wata dabara ce ta aza wasu laifin da ba nasu ba duk da cewa masu goyon bayanta ita gwamnatin za su iya gaya maka cewa ko babu komai ta maido da zaman lafiya a ƙasar da kamun zuwanta. Ko nan da can ba za ka iya zuwa ba a unguwa guda sai ka fuskanci tarnaƙi maras iyaka. Idan har da gaske ne wasu ne cikin gwamnatin shugaba Buhari suke hana ta cika alƙawuranta ga 'yan ƙasa, laifin wane ne da hakan yake faruwa? Kuma hakan ba yana ƙara tabbatar da zargin cewa wasu ke riƙe da madafun ikon gwamnatin ba shi shugaba Buhari ne da kansa ba? Ga shin fitar da Nasiru Adamu Ilikaya ya hada mana.
Baya ga batun ministan mata Aisha Al-Hassan da tace Atiku za ta mara wa baya 2019, jawabin da Kanal Hamid Ali ya taron kungiyarsa ta magoya bayan Buhari da ke nuna kashi 50 cikin 100 na gwamnatin MPDP ne, shi ya fi sa gwamnati a jiyar dogon numfashi don mai jawabin na hannun daman shugaba Buhari ne. Kuma daga kaddamar da taron kungiyar wato BSO a takaice, na nuna alamun shugaba Buhari zai takara 2019 in Allah ya kai mu. Fadar shugaban Aso Rock ba ta fidda wani martani ba don wa amma batun gaskiya ne ko ko martanin tamkar kirari ne da dabawa ciki wuka. Ministan matasa Solomon Dalun ya sha nana ta gwamnatin ta dauko kara da kiyashi da gyaran sai nan gaba.
Waɗansu dalilin guguwan Buhari wallahi sun zama kaikayi yanzu sun zama kaman burgamin bushiya kasan karata burgamin bushiya sai ka daga nu yana so kanka to sun zama burgamin bishiya cikin wannan tafiya kuma gashi guguwan Buhari ne ya kawo su to wannan guguwan ta riga ta hai kogi ta haye teku halin mutum ne yanzu zai cece shi kai baka haye ruwa ba kana nema ka zagi dan kada sai mu ga yadda zaka yi
shugaban BSO na Nasarawa Prince Dauda Yahaya na kan gaba waɗanda suka kaddamar da ofishin da mara baya ga matsayar Hamid Ali
idan har zai je ya kawo mutane wanda su ba su dace wannan mutane ba su san inda aka fara ba ai an samu kuskure to a zaman ka na mai son shi shugaba Buhari sai ka faɗa mai ko zamanin Annabi idan aka je yaki aka dawo daga filin daga daga nima na yaki ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabbai ne da wanda suka ji yaki to idan aka dauki ganimar nan ana ka dauka kuma su masu tafiya yaki daban aka ba wasu ai kaga wannan abu ne daban
shi kuma Muhammad Gani Gembu ya azal alhakin kan shugaba Buhari ne
eh lalle laifin Buhari ne duk lokacin da PDP take mulki ko a nan wajen mu akwai lokacin da Maman Taraba ta zo an hana ta stadium sun suke da mulki to ya kamata shi baban shi mutun da shi yake da garfi ya nemi nasa wanda suka zabe shi ya basu doyi an PDP ba mutane bane sunna suna tare da shi daga baya da sun ga haka suka juye
ba kila ya duba kwarewa ne aishi yasa ya
babu mutanen nan ba mutane ba mutane suka basa su su ga cigaban Najeriya
na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano yaya suke fassara jawabin kan Alhamidu Ali kan gwamnatin Buhari
na farko dai tuka ne kai tsaye game da yadda ake tafi da gwamnati kuma kasancewa ya fito daga bakin mai rike da babban mukami a gwamnati tarayya yana nuni da cewa babu wani mahalli wanda idan masu rike da shugabanci suka ga abubuwa suna tafiya ba daidai ba suke haɗuwa a mahallin su tattauna su warware kafin duniya ta je a dalilin haka ya fito ya fada a duniya kuma wato da tabbatarwa ne cewa ba waɗanda suke ganin gwamnati ne kadai suke ganin tafiyar gwamnati nan ba daidai take ba a waɗanda suke cikin gwamnati ma akwai waɗanda suke ganin ba daidai take ba kuma ba su da hanyar da za su fada a ji a gyara dan haka suka fito suka fada a sarari
Dr. Doka kana ne
kuma sai sannan zaka kuma kara da cewar shi a matsayin sa ne wanda yake rike da kujera irin wannan ya yi suka a gwamnati a aikin gwamnati wato ba tare da ya yi abubuwa guda biyu ba shine ya ba da hakuri a kan cewar wannan illar da ya gano ya bayyana ta al'umma su yi haƙuri a kanta duk wani wanda baya jin daɗi duk wani wanda yake wa gwamnati kyakkyawan fata yake jin ciwo a dalilin haka ya yi haƙuri sannan na biyu ya faɗi matakin da ake ɗauka wanda za a yi zai samar da gyara a wannan abubuwan a waɗannan sharuɗan ne kawai ake amincewa shi wanda yake jagora a gwamnati ya fito ya yi suka a tafiyar gwamnati
amma
idan
Dr. Duka in ka lura mu yadda yake magana yana maganan a matsayin shi ma yana daga cikin masu kuka da abin da ke faruwa saboda haka yana kira ga sauran waɗanda suke da damuwa kamar su haɗe guri guda su yaƙi ma'ana gwamnatin su ce amma masu faɗa a ji a gwamnatin ba su ƴan jam'iyyar bace ko kuma ba su waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima bane
duk da haka rauni yake tabbatarwa a tafiyar gwamnati domin ba a yin haka saboda tunda a gwamnati kuke ya kamata kuna da wurare daban-daban
to
da matakai daban-daban da za ku warware wannan al'amarin ba tare da ya fito fili ba in ka babu to kamata in ka fito ka faɗa to ka ajiye aiki kai kishi in ka ba haka ba to ka bai wa mutane haƙuri ka faɗi matakan gyaran da ake so ɗauka
Dr. Dukawa wannan magana dai tana ƙara tabbatar da cewa in dai Hamidu Ali bai da zarafin ya ga shugaban ƙasa ya ba da shawara ko kuma ya ba da shawara ba ɗauka ba abu biyu ma'ana gwamnati ba ta karɓan shawara biyu kuma watakila waɗansu ne ƴan ƙalilan suka killace shugaban ƙasan babu zarafin ma ka gan shi balle ka ba da shawara?
Wannan haka yake nunawa. Sannan kuma ko da yake ƴan PDP ne rabin waɗanda suke gwamnati ba wai gwamnati ma'aikatan hukuma gaba ɗaya yake nufi ba tabbas ma'aikatan fadar shugaban ƙasa yake nufi ba ni da kan ma yana nufin waɗanda suka baro PDP suka shigo APC ba a'a waɗanda suke fada kuma ba su taɓa cewa sun bar PDP su ba kuma su aka su shugaban ƙasa ya fi saurara akan irin su Hamid Ali wannan abin da yake nunawa
kenan to Dr. Dukawa idan haka ne kuma yana zargin cewa saboda irin waɗannan mutane ne suke hana ruwa gudu ko kuma suke hana shugaban ƙasa cika alƙawura da yi wa ƴan Najeriya laifin waye
a laifin shugaban ƙasa ne tare da cewar yayi kokari ya kare shugaban ƙasa yake shi shugaban ƙasa yana tafiya akan kirga to amma ya wato bayanai biyu da yi kafin wannan magana da bayan ta dukkan warware wannan magana kafin magana ya ce gwamnatin su ta kauce ta saki layi daga kan kudurorin da ta yi wa mutane alkawari da burin da take tafiyar ma sannan bayan ya ce shugaban kasa shi yana kan layi ya je ya ce NPDP sun su ne rabin waɗanda ake tafiya da su a gwamnati don haka da irin wannan nauyi ba yadda za a shugaban kasa ya iya motsawa ko gwamnati ta iya motsawa kada kenan shugaban kasa yana sane kuma babu yadda za a yi ce gwamnatinsa ba ta saki layi amma shi yana kan layi
wannan gwamnati ce ta wanda ake mata zargin cewa ta ƴan uwa ce da abokan arziki ta ya ƴan PDP suka zama to ƴan uwa da abokan arziki
ban yi zaton daidai ne a yi ma wannan magana ba domin akwai ƴan uwa ɗin da yawa da abokan arzikin da yawa da suka fadin da suke cikin gwamnatin ganin da ba a yi da su
Dr. Duka war gidan shugaban kasa sai zuba ruwa a kasa ta sha ta ce dama na gaya muku
kuma ga Hamid Ali ne na karshe da in ba a dauki matakin gyara ba da sanni za ka sake jin wani ya dago kanka saboda magana ake ta za a sake tinkarar harkar zabe kuma mutane suna jin wato a cike da al'amura inda suke tafiya suna cike ba yadda za a yi da su dace ba dole sai sun fashe
masu sauraro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya yau na makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Nasiru Adamu Alhikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin anan ni sahaba Imam Ali Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya
to madalla kafin mu kai karshen shirin bari mu koma ga Muhammad domin ya bamu takaitattun labaran duniya
akalla mutane 8 ne suka mutu a jiya talata sannan wasu da dama suka je katta bayan da wani mutum ya tuka wata babbar motar da ya hayo ya buta kan mutane a wata hanya da aka kebe domin masu tuka kekuna a birnin New York dake nan Amurka a cewar magajin garin birnin na New York Bill de Blasio yayin wani taron manema labarai bisa bayanan da suka samu hari ne na ta'addanci kuma na ragwaye wanda aka kai da nufin cutar da faran hulan da basu ji ba basu gani ba wannan kunar bakin wake ya kai hari a unguwar da ke mazaunin ma'aikatan jakadancin kasashe ne a Kabul babban birnin Afghanistan inda ya kashe mutane 8 sannan ya raunata wasu da dama a cewar su jami'an ma'aikatan kiwon lafiya ta daidai kungiyar IS ta dauki alhakin wannan hari mamdin ya kaikaici wani yanki ne mai makekin shingen tsaro da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka a daidai lokacin da ake tsaurar matakan tsaro a yankin sanadiyar har-haren da ake yawan kaiwa ƴan makonnin nan a wasarwa da ya fitar a karon farko tun bayan da aka ayyana shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar shugaban adawa Raila Odinga ya bayyana sakamakon zaben a matsayin na bogi a wani jawabin da aka watsa ta kafar talabijin jawabin da aka dade ana jira Odinga ya ce za su dauki matakan kauracewa harkokin kasuwanci da gudanar da tattaki da rufe wuraren jama'a da daukan duk sauran matakan da doka ta amince da su domin su nuna kin amincewarsu da sakamakon zaben da ya ce mara ma'ana ne. Kwamitin kare 'yan jarida na ƙasa da ƙasa ya ce a jere a kuma karo na uku. Somalia ita ce ƙasar da ta fi yawan matsalar kashe 'yan jarida ba tare da an gano waɗanda suka yi kisan ba. A ƙididdigar da ya yi a karo na 10 wanda aka fitar a jiya talata, kwamitin ya ce sama da dozin 2 na 'yan jarida aka kashe cikin shekaru 10 da suka gabata a Somalia.
To madalla masu sauraron mu anan muke ga karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za ku ji hukumar custom ta Najeriya shiyar Kano da Jigawa ta kama wasu kwayoyi da kudin su ya kai naira miliyan 20 haka kuma za ku ji yadda taron kolin jam'iyyar APC da aka kammala ya barbaya da kura sai a biyo mu a shirin mu na hantsi yanzu amurdin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dedone wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne wanda ya daidaita mana sauti Jimmy Cook ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan assalamu alaikum